sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis 8 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta damu da yadda ake samun asarar rayuka saboda ayyukan yan bindiga a kasar. Haka kuma za a ji cewa an sake samun rikicin kabilanci tsakanin kabilar Chukun da Tibi a jihar Taraba. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barme shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sama da dozin din jihohin Amurka na karkashin gargadin zama cikin shirin kota kwana yayin da gurbatacciyar iska da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. Lamarin da ya sa wani yanayi na haƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin New York da wasu manyan biranen Amurka.
We're encouraging New York to stay home indoors tonight and tomorrow whenever possible.
Magajin garin New York Eric Adams kenan yake cewa muna bai wa mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe, muna kuma ba da shawara da takaita taruka da za a yi a waje. Jami'an lafiya a jihohi 15 kama daga Vermont zuwa South Carolina da ke kudanci da kuma Ohio da Kansas da ke tsakiyar yammacin Amurka sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar gurbatacciyar iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi. Hukumomi ma a birnin Washington DC sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar. Ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican na Amurka, wani abu da ake gani yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie wanda dangane kashenin Trump ne a baya, amma daga baya kuma ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zaben sa. A kuma jiya Laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata ba wajen caccakar Trump yayin wani jawabi da ya yi.
But on that day President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution.
Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya ginin majalisar dokokin Amurka, tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da na yi zaɓi tsakanin buƙatarsa da kundin tsarin mulkinmu. Ku sani ya kuma suka da ƙuri'a kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi, ni dai a wancan lokacin kundin tsarin mulki na zaɓa. A lokacin da magoya bayan Trump suka mamaye majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021, an ji suna rera waƙar da ke cewa a rataye Mike Pence saboda ya ƙi bin umarnin da Trump ya bashi na ya ƙi amincewa da Biden a matsayin wanda ya lashe zaben 2020. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke tara makamai a kudancin Khartoum a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasa ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun RSF a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. Shaidu har ila yau sun ce a ranar Talata sojojin RSF da ke fada da dakarun na Sudan suka kai wani mummunan hari a wurin tara makaman wanda aka saka wa kwararren matakan tsaro. Kungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karbe wani katafaren rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na Khartoum, amma shaidu sun ce dakarun na Sudan sun yi nasarar fatattakar mayakan na RSF. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa Najeriya inda rundunar sojin ƙasar ta ce ta damu da yadda ayyukan yan ta'adda ke sake kunno kai a wasu yankuna, kuma ba za ta yarda a ci gaba da salwantar da rayukan jama'a tana kallo ba. Wannan na zuwa ne lokacin take ƙara samun ƙwarin gwiwa daga wasu gwamnatocin jihohi a ƙoƙarinta na samar da tsaro a Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayanan da ke fitowa daga wasu sassan Najeriya na nuna cewa yan bindiga na zafafa kai hare-hare ga jama'a musamman a wasu yankuna na arewa maso yammacin Najeriya. Jihar Sokoto na daga cikin yankunan da yan bindiga ke zafafa kai hare-hare ga jama'a, inda ƙasa ga mako ɗaya an kai hare-hare a wurare da dama kamar yankin Ilela, Kwari, Gwadabawa, Sabon Birni, Wurno da Isa inda jama'a ke ci gaba da kokawa.
Ina kiran ku daga nan Sako zon local government. Yanzu muna da anguwa nan za ta ta kusan 10 shan amma bun da su shiga kuma sun yi da ƴan yara da ƴan mata da samari haka ƴan yara wala yanzu suna cewa halin su magana da ake. To yanzu dai ana sa ana tantance yaren duka tantance yaren an ce kun tare mu kai 16 yanzu da tantance ta amma ba mun tantance yau ba.
Cikin gambara yanzu haka in kai sai za ka same su kamar mutanen da cikin suna yi cikin
damuwa da sake ballan matsalar ta rashin tsaro musamman akan abin da ya faru a yankin Tangaza ya sa rundunar sojin Najeriya ta ce ba za ta sa ido ba ana yi wa jama'a kisan gilla. Shugaban yanki na 8 na rundunar sojin Najeriya mai hedikwata a Sokoto Major General Gudun Murkut ya ce tuni sun soma aiki na dakile ayyukan yan bindigar.
We are not happy that that happened and we've so far started with some operations.
Ya ce ba mu ji daɗin faruwar hakan ba kuma ya zuwa yanzu mun fara aikin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika kuma ba da jimawa ba za mu kamo su su girbi lada aikin da suka aikata. Haƙiƙa mun ji ciwo gaya akan faruwar wannan abu inda muke da iko na magance aukuwarsa. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take ta bayar da cikakken goyon baya ga rundunar ta sojin Najeriya.
My government will give you the maximum support.
Ya ce gwamnatinsa za ta taimaka a haujin samar da kayan aiki domin sojoji su ƙara samun sukuni da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. To sai dai an jima mahukunta na cewa za su ɗau mataki musamman idan wani ibtila'i ya faru amma a ƙarshe ba a yi komai ba. Akan haka na tambayi mai magana da yawun gwamnan Sokoto Abubakar Bawa wanda ya fitar da wani bayani bayan kammala taron gaugawa da gwamnan ya yi da hukumomin tsaro ko ya za su tunkari wannan matsalar.
Bambancin za a samu ruwan da aka yi baya shi mai girma gwamna yanzu ya zo yana da zil kuma yana da ƙuduri na magance matsalolin nan. Da gaskiya abin da aka gano a tattauna da aka yi shi ne yanzu waɗannan jami'an tsaron da aka zuba suna kare kaina iyakoki inda waɗannan matsalolin suke. An gano wajen mutane biyar ba a ba su alawas ɗinsu. Motocin su kansu da aka aiki da su suma suna da matsala. To kaga waɗanda suna daga cikin wasu matsaloli waɗanda aka samu to shi mai girma gwamna abin da ya alƙawari shi ne zai ɗauki matakai na hitowa da hanyoyin da za a samu da fahimtar juna da kuma aiki tare da jami'an tsaro gurgudu abin da ya kamata gwamna ta yi za ta yi. Mai girma gwamna ya alƙawari cewa daga wanga watan da ake ciki yanzu za a dawo da cigaba da biyan allowance na jami'an tsaro da aka tura waɗannan yankunan da suke fama da wannan matsala ta yan ta'adda.
Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana addabar jama'a a Najeriya duk da kokarin da gwamnatocin da suka shuɗe suka ce sun yi na shawo kanta. Yanzu abin jira a gani shine hubbasar da sabbin gwamnatoci za su yi da yake wasunsu sun bayar da tabbaci na yin aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaye da Muhammad Nasir ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa a ranar Laraba cewa babu yadda za a yi a ce tunawar zaman sulhu da za a yi da Rasha ta fara da buƙatar neman a dakatar da buɗe wuta. Sama da yunkuri 100 da aka yi a baya kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wutar tun bayan da Rasha ta haɗe ƙasarta da yankin Crimea a shekarar 2014 sun ƙare ne da baiwa Rasha damar mamaye Ukraine a watan Fabrairu a cewar ministan. Kalaman na Kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin Kyiv suke kira da a hukunta Rasha akan lalata madatsar ruwan ƙasar da ta yi.
The destruction of the Kakhovka hydroelectric power station is a crime against humanity.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal kenan yake cewa lalata madatsar ruwan Kakhovka da Rasha ta yi babban laifi ne da aka aikata na musgunawa bil'adama saboda haka ya zama dole a ta fuskanci tuhuma. Ita ma dai Rasha tana zargin Ukraine da lalata madatsar ruwan. A halin da ake ciki ana sa ran wata tawagar shugabannin kasashen Afirka karkashin jagorancin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa za ta kai ziyara Ukraine da Rasha cikin kwanaki masu zuwa inda suke fatan ganin an cimma matsayar kawo ƙarshen yakin. Shahararren dan wasan ƙwallon ƙafar Argentina Lionel Messi ya bayyana shirinsa na dawowa gasar ƙwallon ƙafar Amurka ta MLS inda zai buga wa ƙungiyar Inter Miami. Hakan ya biyo bayan raba gari da Messi ya yi da PSG ta ƙasar Faransa da kuma yin amincewa da ya yi da tayin wani kwantiragi mai gwabi da aka masa a Saudiya. An dai ta riɗe raɗin Messi wanda ya buga wa PSG wasanta na ƙarshe a ƙarshen makon da ya gabata zai koma Barcelona amma rahotanni sun ce ƙungiyar ba za ta iya ɗaukansa ba. Gudun kada ta wuce iya adadin kuɗaɗen da aka ƙayyade wa kowace ƙungiya ta kashe a gasar ta La Liga. Messi wanda ya kai Argentina ga nasarar lashe kofin gasar cin kofin duniya a Qatar ya samu kyautar Ballon d'Or guda 7 ya kuma lashe gasar Ligue 1 a kakar wasanni biyu da yi da kungiyar ta PSG da kuma French Super Cup a 2022.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, akalla mutane uku sun rasa rayukansu sakamakon rikicin kabilanci da ya faru tsakanin kabilun Jakun da Tibi a mazauna karamar hukumar Bukari. Haka kuma wasu da dama sun jikkata. Wakilin Malado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan matsalar rikicin kabilanci tsakanin kabilu mazauna yankin jihar Taraban dai an dade ana fama da shi a wasu kananan hukumomi na jihar Taraban, musamman yankin Bali da Ukari da kuma yankin Gasol Hadema da Takum. Wannan karo dai al'amarin ya faru ne a yankin Sukundi da ke karamar hukumar Ukari a jihar Taraban, lamarin da ya sanadiyar kashe rai akalla uku da kuma jikkata wasu da dama, wanda a yanzu haka wasu na asibiti suna karman jinya, kamar dai yadda wani wanda al'amarin ya faru a idansa kuma ya sha da kira lokacin da aka musu hari a hanyarsa ta tafiya. Ya yi mini ƙarin bayani a lokacin da na fara tambayarsa da sunansa.
Sunana Ilai Mirga. Mun tashi a gida san mu je mu siya irin shinkafa ne. To mun a tafiyar nan suka fita gaba mun gaba da biniga.
To waye suka fita?
Kiwaye. To ga habe mun gaba da sun ka fadi. Mun a baya dinna sun ka fadi. Kuma doke gudu. Kuma kama gudu kawai. Sai mun fadi a cikin wani kato ruwa. To ana bin da wuta. Sai mun kokore mun fita cikin ruwa, mun fita sai kama gudu kawai.
Su ma dai a nasu bangaren ya daga cikin wadda wannan rikicin kabilancin ya yi sanadiyar rasa ran dan uwansu, wanda ya zamanto shine da na karshe a cikin rukunin yayin da mahaifinsu ya haifa. Shima yayi mana bayani akan yadda suka ji da akuwar lamarin.
Za a gita kwa wanda aka fi sadin sa da suna Orlando, last born namu kenan cikin family namu.
To yanzu yaya kuka ji da wannan rashi haka?
Ba sun dauka shi da zafin zuciya, amma Allah ya zuwa muna ruwan sanyi kun dauke shi da noya muna nauyi, amma ba abin da za mu iya yariga yafa.
Yanzu menene bukatan ku yanzu haka?
Bukatan mu muna so gudanci su shigo su tsere da wannan abun. Wannan abu na tsokan rai matasa yayi yawa. Gudanci su shigo ciki su tambaka wannan abun ya tsaya.
To ko menene ma shugabannin yankin karamar hukumar Ukari za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da nayi wa shugaban ma'aikatar karamar hukumar Ukari wanda shi ma ya fara da ambatar sunansa.
Sunana Rimande Imbri, head of local government administration Ukari. Wani yara su ne a kan mashin biyu suna hanyar su na zuwa Sukundi ward ne a karamar hukumar Ukari. Mutane wanda aka ana ganin su kamar tibaye ne sun fito sun kusan 18-20 haka. Wanda suka fito sun harbe wanda suke gabanin, wanda suke kan mashin na gabanin an harbe su, sai na bayan nan kuma sun juya mashin nasu sun yadda mashin sun shiga daji da gudu.
Kamar da bindiga ne suka yi wannan harbin ko da kibiya haka?
Da bindiga ne suke yi.
Kamar mutane nawa da aka kashe gaba daya wannan rikicin?
An kashe jiguna uku da TV daya.
To ko rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwai lamarin? Tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi Jada wadda ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban, wadda ya ce
ita rundunar yan sandan jihar Taraban ta sami labarin cewa akwai wasu yan kabilun jukunawa guda hudu wadda suke kan babura guda biyu sun dauki hanyar su ne zuwa Sukundi da suka iso wani guri a kira bakin rijiya. Anan suka sami dandazon yan tibabe kabilun tibabe dauke da adduna da sanduna, suka farma wa'annan yan kabilan duku da kan babura, suka cimma nasaran kashe guda biyu daga cikin su, sannan biyu suka samu suka tsira ba tare da jin ciwo ba. To nan dai commissioner yan sanda ya umurci a gudanar bincike musamman domin a gano sababin wannan rigima da ya kai ga kisan gilla da aka wa'annan kabilan jukunawa da kuma su jukuna suka kabilan tibi anan kasuwan doya.
Wannan rikicin kabilancin dai ya dade yana kwangaba kwambaya tsakanin kabilu mazauna yankin wasu kananan hukumomi na jihar Taraban, kuma dai al'amarin ya ki cinyewa. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Lado Salisu Garba. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wani
lafiya uban girma
kai nake waje ge ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in mar na zo da hoko ya rabbi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dudi karkasha farko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du dadawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangwuri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gidansa da kai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki sarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake waje gene kwatan
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM ba ga ka da lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron wannan sake cikin wannan shirin da masu sauraron shirin mu da suka gabata yanzu haka anan birnin Washington DC agunmu na cewa karfe 3:17 na gare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta dam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma Wasannin motsa jiki na daga cikin jerin abubuwan da suka fara jan hankulan masu bukata ta musamman a yan shekarun bayan nan a kasashen Afirka. Ba idan gasar wasannin na kasar Suzalla a yau an waye gari wasu daga cikin irin waɗannan mutane na jagorancin al'amuran bada horo a kungiyoyin mutane masu cikakkiyar lafiya. Bashir Amma wani wanda ya tashi da sha'awar kwallon kafa tun yana karami na daga cikin jerin na kasassun da ke horar da yan wasa a jihar Agadez. A yau shine kocin kungiyar kwallon kafa ta Nasara. Abinda shirin na kasa na wannan mako yazo da shi kenan. Saboda haka zan bar ku da Bashir a hirarsa da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud.
Da ekip kama talakwalce ta kuma ta unguwa muna nan muna yi ta unguwa ha lokacin nan karfin me kama da akwai mayyayin kulubobi nan Agadez mun ka doji kamar su Eagles Abuzin kuma su sun kwanta sai muka ce to mu tunda dai muna san abun ya kamata mu maida ta wanda za ta rinka wakilta komin ta Agadez Hajji Hamata ta Agadez mu farin da muka yi duka takarda wanda ya kamata mu yi daga nan farko cikin komin a cikin region har muka kai ta na national muka wannan club da kake gani a nan cikin start
to kasancewa ka kana da larura ta nakasa kuma gashi kungiyar ka ta kwallon kafa ta Nasara ita ce babban kungiya yanzu a cikin garin Agadez
eh ka san ita larura wannan ba komai bace in kan manta da ita kan mai da komai ba ta hana ka komai saboda abu cikin kai ne ake yin shi laruwa wannan bata hana ni komai ba, tana ma bani karfin ma ina yi, saboda ina gani cikin mutane masu irin wannan laruran kamar mafiwa suna tiya gabara, ko kuma nan su mai da kansu kamar ba su iya siyo wani abu. Shi kuma da lura ba komai bace, lura kana iya kai wani abu. Kaga yanzu anan a cikin jiha Agadez ma za a cewa nasara kama ita ce babban club wadda dai ta yi suna, an san ta kwarai, daga nan har ma ƙetare ma ƙasashen waje. Saboda yanzu in ka shiga cikin wani YouTube wani menene, kana ganin club ɗin mutane nasara mun abun ga watsa ta a ko'ina duniya, an san ta. Kuma a nan Agadez dai ka gani ita ce dai kamar zakara, dai in an ce akwai balo nasara na balo Agadez, in ka zo Estadio ne za ka sa kafa kama ba ka samu.
Za mu so mu san irin nasarorin da ka samu a cikin wannan kungiyar ta nasara.
Mun samu nasarori da yawa, mun ci kofi-kofi nan cikin jihar Agadez da yawa, wanda yake ba su da iyaka ma, ba san ma yawansu ba. Kuma a da can muna DZM Division, yanzu mun zama ekibi na Ligue National, mun sa ekibin ta Hausa ma ta fita daga cikin rukuni na biyu, mun koma Ligue National. Bancin wannan akwai lokacin da yake shekarar da yake ekibi ta musayi da ta kai kamar demi final na kofi na ƙasa duka, wannan Duwan kusa da na ƙarshe. Sa'an nan wata club ta Duwan ita fudda mu da abu kaɗan ya hana mu mu je final ɗin wannan kofin.
Shin kungiyar kwallon kafa ta nasara a yanzu ya za a kwatanta ta a hali yanzu a batun da ya shafi kwallon kafa?
To yanzu gaskiya za a hada ta kama tana cikin mayyan kulabobi na Niger. Me yasa nace maka haka? Akwai ɗan kwallon da muka fura daga cikin club ɗinmu yau, waɗansu suna ƙasashen waje, za ka samu waɗansu suna Congo, waɗansu suna Djibouti, waɗansu suna Nigeria, kuma waɗansu suna mayyan club a nan Niger kamar su Akokana, su Irana, kama Sahel, ko su Asfan, kama dai mayyan club su Sport Zandar, su Jangwarzo. Bancin wannan kuma a ciki akwai wanda suke buga rukuni irin wanga wanda muke buga na Ligue National, saboda a yanzu cikin ekibin nan ta 20 na Niger wanda suke buga Ligue National ba ya wuce cikin ekip biyar ne abu za ka samu ɗan kwallon da nasara ta fura ba, daga nan ya tashi ta yi wancan wurin. Yanzu sai in ce maka nasara yana kwatanta ta kama ga babban club ma a cikin Niger ma, tana yau kama mudibi ce ta Agadez.
Ai batun nasarori shi, ai kuma ba za a rasa waɗansu ƴan cikasu da wasu ƙalubale da aka fuskanta ba. Za mu so mu san wani irin ƙalubale ne kuka fuskanta a lokacin da kuke horar da wannan ƙungiyar?
To ka san matsalolin da muke samu na rashin tallafawa ne, na rashin kamawa ne. Saboda yau ka gani ba nan Agadez ba kawai, a Niger ba a kama ma ƙwallon ƙafa. Ƙungiya ta FENIFOOT ita ce kawai take tallafa mana abinda muke samu mu fara da shi, har mu ida da shi. Me anan cikin komi ɗinmu ko cikin jihar mu babu wanda suke kama mana. Ni ne nake bakin ƙoƙarina da kingin mutane wanda muke tare da na cikin biro, ake dan gaggama kuɗi ekibin tana taya. Mai ban su ne mayyan matsalolin da muke samu a cikin Agadez. Yau a ce inda muna da hali kamar yadda wurin su ekipopi ke da yau matsayinmu ya wuce inda ake.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau. A biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Bashir Ahmed, mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nasara Agadez, da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To madalla a gaida Solomon Barma, yanzu kuma lokacin da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin kasar Ghana.
Da jaridan Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridinmu na yau, kuma babban labarinta shi ne 'yan Ghana 6,700 ke mutuwa kowane shekara daga cututtuka da suka danganci na shan taba sigari. Ministan kiwon lafiya ne ya bayyana haka. Kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito labarin jaridar ta ce sama da 'yan Ghana 6,700 ke mutuwa kowace shekara daga cututtuka da suka danganci na shan taba sigari. Dr. Kuku Ejiman Minu, ministan kiwon lafiya ne ya bayyana haka, ya nuna cewa daga masu wakilta mutum 4,422 wanda ya yi kashi 66 na mutuwa da ake samu mutane da ɗaya ku kasar da shekaru 70 kimanin kashi 18 na ɗiyan Ghana ko da rasa rayukansu ne daga danganta ko kuma dai kusanta da masu shan taba sigari din. Hakan mai a jihar Arewaci zai jawo masu zuba jari a wannan jihar. Yana ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito. Jaridar ta ce babban sarkin Dagbon Yana Abubakar na biyu ya faɗaitu da ɗaukaka matsayin jihar Arewaci da zaran an samu gabatar da haƙan mai da kamfanin man ƙasar Ghana keniyar gudanarwa a wannan jiha sabon shekara. Yana nuna cewar da zaran an yi nasarar haƙo man da kuma gas ɗin a wannan jiha na Arewaci, yankin zai zama cibiya na sarrafa man fetur, abinda zai jawo tarin kasuwanci da kuma zuba jari daga ko'ina cikin duniya. Ita kuwa jaridar da Harald wannan labarin tarwaito, magajiya mafi ƙarancin shekaru a Ghana ta mutu shekara ɗaya bayan naɗata. Jaridar ta ce magajiyar Edumbansu, wani ƙaramin gari da ke a cikin gunduman Mfaho a jihar Yammaci, Obahima Yamenu na farko, an rawaito cewar ta mutu. Obahima Yamenu na farko, wadda aka nuna ita ce magajiya mafi ƙarancin shekaru a Ghana, an naɗa ta a watan Yuli shekara ta 2022. Marigayya magajiyar an yi imani ta samu shekaru 20. Rahotanni a dandalin sada zumunci sun nuna cewar ta mutu ne lokacin da ta tafi wurin haihuwa. Ya mai nuna farko an nuna cewar matashiya ce mai gargazar wacce ba ta kunyan gujewa sashin dandalin sada zumunci. An nuna cewar maganganun da ta turo a kan social media ko kuma dai dandalin sada zumunci ya nuna ta tana taka rawa da kuma yin nishadi a wurin wani buki. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Radwanullah, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ta kun ji cewa sama da dozin ɗin jihohin Amurka na ƙarƙashin gargaɗin zama cikin shirin kota kwana, yayin da gurɓatacciyar iska da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci, lamarin da ya sa wani yanayi na hayaƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin New York da wasu manyan biranen Amurka. Ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a Amurka, wani abu da ake ganin yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie, wanda dangane kashenin Trump ne, amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum, wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zabansa. A kuma jela Rabani, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata ba wajen caccakar Trump yayin wani jawabi da ya yi. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke tara makamai a kudancin Khartoum, a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun RSF a rikicin da aka kwashi makonni ana yi a ƙasar.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku dosi daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe, za ku shafa kanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ita na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Helen Coden, ni Sarfil Hashin Kumal da na'ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.